Ala da kudin wancana ainihin da ya wuce insha Allah kuma da na muku bayani wancan dan uwan wannan magajin wancan magajin shi mala sauwan ne yi kuma sauwan dan uwan wannan da kuma musamman ke babu shi da mai alhamdulillah mun sha ilimi ga mahaifin su kuma insha Allah ga su suma muna kwakwada gare su insha Allah. Allah ya ba mu ikon sauraron ainihin bayanin da malam zai insha Allah.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منارنا نتن hudu ga watan Rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda daidai da 15 ga watan dai miladiyya Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2023 dan tunatar da junanmu wani abu na addinin musulunci a nan cikin wannan masallaci ko kuma a nan cikin wannan makaranta da ake masuna da ulul albab. A muhadarar da ta gabata dan uwa ya tattauna kan dabi'u masu kyau halaye masu kyau wannan yasa aka ce a narma ko a hada muhadara wanda za ta zuwa ya kasance tana da alaka da wanda ta gabata. Aka ce a tattauna kan tabarbarewar tarbiyya ta matasa da muke wama da ita a yanzu a wannan zamani. Ya ku ɗan uwa masu albarka, lokacin da aka bani unwani na wannan muhadara kenan abinda za a tattauna a kanta, na diba na gani wani janibi ne ya dace in ɗauka, saboda idan muka lura tarbiyyanmu da ta ƙannanmu da ta magajiyanmu duka cikin matsala take, duka a lalace take, sai abinda ba za a rasa ba. Da haka yin bayani ko yin magana kan tarbiyya baki ɗaya, kan tabarbarewar tarbiyyar matasa baki ɗaya, yana buƙatar zama ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, hudu ba, ba biyar ba. Shi yasa na yi iya ƙoƙari na tattaro abun da ya sauwa. Na farko shine kula da addinin musulunci yayi da tarbiyya ta matasa da kuma yara tun suna kanana. Na ɗauko misali na uwaye, wasu uwaye da aka yi baya yanda suka kasance suna tarbiyyantar da ɗiyansu. Sannan na ɗauko matsaltsalu na matasan a yanzu na aye su a gabana ina ta lissafi, sai daga mafi yawancinsu wannan matsaltsalin ko kuma rishin tarbiyyar da muke gani yana komawa ne kan wani abu ko kan wata musiba ko kan wata annoba da ta kuso matasan nan wanda shine shaye-shaye na dauko shi nayi diba a ciki zamu gani shaye-shaye annoba ce ta zamani bayan wannan na dauko hal saboda idan an samu matsala to sai a nemi yaya za a yi a walwale ta walwale wannan matsala kuma yana buƙatar taimako na kowane jami'i gudunmuwa wadda mutanen da suke rayuwa tare da matasan nan za su bada wannan shine na farko na biyu kuma gudunmuwar da uwaye za su bada wajen kula da tarbiyyar ɗiyansu saboda kare su kasu wada a cikin wannan annobai ko kuma in sun riga sun cinci kansu a ciki to a samu a ceto su na uku shine gudunmuwa da shi wanda ya riga ya cinci kansa a ciki sannan na dauko misalai na matasa wa'anda suka bada gudunmuwa a addinin musulunci wanda da shi ne za mu rihe wannan muhadara idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda a takaice abinda za mu tattauna a kai na farko shi ne kula da tarbiyya da musulunci ya yi musulunci ya kula da tarbiyya ya ba ta muhimmanci ya sa ta ta kasance akan wuyan kowane mahaifi akan wuyan kowace mahaifiya akan wuyan al'umma waɗanda mutane matasan nan suke rayuwa tare da su a inda suke rayuwa shi yasa musulunci yasa yaro tun yana cikin cikin mahaifiyarsa musulunci ya sa hukunce-hukunce wanda suke yanda za a kula da shi har ya zo duniya yanda zai rayu haka kuma yanda za a bashi tarbiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu a cikin hadisi ingantacce yake gaya mu kullu mauludun yuladu ala alfitr fa abuwahu yuhawwidanihi aw yunassirani kowane dan adam kowane mutum ana haihuwa shi ne a bisa fitra a bisa ɗabi'a wadda take ta addini a bisa ɗabi'a wadda take mai kyau a bisa hali wanda yake mai kyau babu wanda ake haihuwa yana mutumin banza babu wanda ake haihuwa yana mazinaci babu wanda ake haihuwa babu wanda ake haihuwa yana mai shaye-shaye babu wanda ake haihuwa yana dan zauna gari banza bai san abun da yake yi ba kowa an haye shi ne a bisa fitra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uwayen shi ne suke juya shi in ya iske su yahudawa ne sai su aya shi bisa addinin yahudanci in ya iske su nasara ne sai su aza shi bisa addinin nasara in ya iske su musulmi ne sai su aza shi bisa addini na musulunci in ya iske su musulmi ne gabaki amma aikace ba musulmi bane haka shi ma zai tashi shi yasa Imam al-Ghazali a cikin littafin shi Ihya Ulumuddin yake cewa yaro karami ana bada shi ne hannun mahaifan shi kamar abu sabo gagan zuciyar shi tana sabuwa babu wani kwarzare da ke gare ta babu wani kirci babu wani ciwo da tattaba shi iyaka waɗannan uwayen nashi su ne za su kula da shi kuma zuciyar shi tana karɓar duk abin da aka zuba mata a wannan lokacin wanda kowa ya san haka ne a ɗabi'ar yaro karami duk abin da aka dora shi akai akan shi yake kaiya. Yace to ya rage ga waɗannan uwayen nashi, imma su aja shi a kusa tafarki wanda yake mai kyau ya zama mutunan farai, ya zama wanda zai amfani kanshi kuma ya amfanar da wani, ko kuma su aza shi bisa hanya, ko kuma su bar shi kamar yadda dabbobi suke barin diyarsu in sun haifa, yaje duk wanda ya cince shi ga hanya shi ne zai mai tarbiyya ya aza shi bisa abin da ya gada. Ya ce amma dai kam zuciyar shi ba ta da wani ciwo, ba ta da wani goni. Allah subhanahu wa ta'ala ya dora nauyin kula da tarbiyyar yara a bisa wuyan uwaye. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mu cewa ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Ya ku wa'anda kuka yi imani, ku kare kanku da diyanku daga shiga wuta. Wannan wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abinda aka hura ta da shi shi ne mutane da duwatsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a bakin wannan wuta ko a kan wannan wuta akwai mala'iku wa'anda suke masu kauri ne, masu tsanani, ba su saba ma Allah. Abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su shi shike aikatawa. Dan haka ta yaya ne za mu kare kanmu, mu kare diyanmu daga shiga wuta? Ta hanyar yi musu tarbiyya, ta hanyar karantar da su addini, ta hanyar aza su bisa tafarki na daidai, ta hanyar jawo su ga jiki da gaya musu ga inda duniya ta saga, ba ta hanyar barin su ba kamar yadda dabbobi suke barin nasu yaya, ba sai mun tsawaita sosai ba, saboda muna son duka cikin abubuwan da muka gani a ko'ina mu ce wani abu. Mun tai misali na uba, ɗaya daga cikin uwaye wanda ya san ma'anar cewa a kare diya da kawuna daga shiga wuta, wanda ya san ma'anar wutar da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ta yi man gargaɗi da mu kare kanmu, wanda ya sani na yaƙini cewa abubuwan nan wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake gani ba wasa bane, yaƙini ne, yana da tabbas za su wawo, za mu gani mu yadda me shi na ɗiyan shi har yana gusa gadon mutuwa, yana mai kula da tarbiyyar ɗiyan shi, yana mai kiran su ba dan komai ba, zai mutu amma ba tunanin shi ba me zai bar musu, zai ta yi bar rayuwar ba tunanin shi ba idan ya ta yi ina za su zauna, za su samu abinci su ci ba wannan ba yake tunani, za su samu matsugunni ba wannan ba yake tunani, za su samu sauki a rayuwarsu ba za su samu ba dukka ba wannan ba yake tunani. Yana musu tunanin idan ya rasu me za su bauta ma, me za su kasance kanshi na aqida na addini. Annabi Yaqub alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari, yake cewa am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'i ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Imam al-Qurtubi a cikin littafin shi na tafsiri ya hakaito cewa annabawa ana ba su zabi idan sun zo mutuwa, kamar yadda aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zabi, su zaba tsayawa a rayuwar duniya su ci gaba da rayuwa ko kuma a karburan su, dukkan su mutuwa suke karba, suke zaba. Imam Qurtubi yake cewa lokacin da aka ba Annabi Yaqub wannan zabi, sai ce ma mala'ikun amhiluni, ku dan bani lokaci kadan dan in yi ma diyana wasiya in yi ma diyana nasiha kenan yana memi har saura dan mintittukan da suka mai saura ya bar rayuwar duniya tarbiyyar ɗayan shi ita ce ta dame shi yace a bashi dama yayi magana da su a lokacin ne Allah subhanahu wataala ya bamu labari iz hadara yaqub al-maut lokacin da mutuwa ta zo mishi ya tara waɗannan ɗiyan nashi ya tambaye su me za ku bauta ma bayan na bar duniya bai gushe ba yana tambaye su har sai da suka tabbatar mishi cewa ba za mu bauta ma kowa ba sai Allahnka da Allahn uwayenka annabi Ibrahim da Isma'il da Ishaq suka ce ilahun wahidan Allah wanda yake shi kadai wa nahnu lahu muslimun kuma mu masu miƙa wuya ne a gare shi abin lura a nan shi ne yanda annabi Ibrahim ya damu da tarbiyyar ‘ya’yan shi har yana bisa gadon mutuwa ya damu da aƙidar da ɗiyan shi za su rayu a kanta bayan ya bar duniya yau nawa ne daga cikinmu ya san bisa wace aƙida ɗan shi yake nawa ne daga cikinmu ya san ɗan shi bisa wani addini yake shi dai ya san shi musulmi ne amma bai san ɗan shi ba wace aƙida yake ɗan ƙala ƙato ne ɗan shi'a ne bai sani ba bai da ma addinin bai sani ba yana zuwa coci bai zuwa bai sani ba nawa ne ya damu da sallar ɗiyan shi nawa ne ya damu da karatun ɗiyan shi balle ma wa'anda suka kai mizani na matasa wa'anda suka girma suka balaga uwayensu mafi yawancin uwaye ba mu cika damuwa ba da suna zuwa makaranta ko ba su zuwa sun je makaranta ko ba su je ba in suna zuwa bisa wace aƙida suke ba mu sani ba annabi Yaqub hazzi mu ta tare da cewa annabi Yaqub annaban Allah kakannin shi duka annabawa ne ɗiyan shi baki ɗayan su annabawa ne amma tare da haka nan ba abin da ya dame shi hazzi bar duniya shine a bisa wace aƙida ɗiyan shi za su kai bayan ya bar duniya kenan wannan ke nuna man muhimmancin tarbiyya da kuma irin kula da addinin musulunci dai da tarbiyyantar da yara idan muka matsa kaɗan a cikin alƙur'ani za mu ƙara samun misali na wani uba wanda shi ma ya tsaya ya hangi duniya mahanga wanda ya dace da duniya yake ma ɗan shi nasiha yake ladabtar da shi yake koya mishi yanda ya kasance ya rayu a wannan gidan na duniya annabi Luqman alayhi salam duka malamai sun yi sabani akan cewa annabi ne ko ba annabi ba ne zance mafi inganci suna cewa mutumin kirki wani mutumi ne daga cikin mutanen kirki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su hikima Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun 'azim Allah subhanahu wa ta'ala yake ba annabi labari dan annabi ya karanta mu kuma ya ba mu labari ba dan komai ba dan mu dau izina dan mu yi koyi da irin Luqman Allah subhanahu wataala yake cewa lokacin da annabi Luqman yake ce ma dan shi yana mai yi mishi wa'azi ya bunai ya kai dana la tushrik billah kada kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim lalle ita shirka zalunci ne wanda yake babba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu yace babu zunubin da ya girma babu zaluncin da ya kai zalunci kaman mutum ya sa ma Allah subhanahu wataala abokin tarayya a bauta tare cewa Allah subhanahu wataala shi ya halice shi Luqman ya san matsayin wanda ya mutu yana shirka shi yasa nasiha ta ware wa'azi na ware da ya ware ma dan shi shine na yake yayi wannan shirka saboda ya sani babu Allah kiyaye ko dan annabi ko dan mutunan kwarai ko dan wane ne yar rasu ko yan mutu yana mai shirka da Allah Allah subhanahu wataala ba zai gafarta mishi ba wannan sanin kowa ne Allah subhanahu wataala zai jiwa shi a cikin wutar jahannama sanin da al-Qur'ani yayi mana shirka da bala'i ta da musibanta yasa ya ware mu dan shi da ita sanin mu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyan halitta amma yake ce mu dai shi Fatima ya Fatima salini min mali ma shi'ti fa inni la ughni anki min Allahi shay'a yake Fatima ki roke ni daga dukiyata abunda kika ga dama ni ba ni iya amfana miki komi a wajen Allah idan ba ta yi imani ba kenan idan ta mutu tana shirka kenan abun da ya dace mu dore diyan mu da busan shi na farko shine gyara musu imanin su saboda diyan da zaka mai yaro gata diyan da zaka sa shi makaranta diyan da zaka sa shi zaman mutum diyan da zaka sa shi kasuwa ka aza shi busa hanya ya zama mai kudi ya zama babban ma'aikaci ya zama mai kudi idan baka tarbiyyantar da shi ba a bisa imani ya mutu yana mai shirka da Allah zai tashi ranar gobe alkiyama ya ma Allah wadai saboda zai iska dukkan wannan gatan da kai mishi ba kamar gatan komi ba shi yasa Luqman ya wara ma dan shi da shirka saboda tana da hatsari sosai wannan magana akan shirka da hatsarinta shi ma yana buƙatar zama na daban Luqman ya ci gaba da gaya ma dan shi a cikin ayoyin Allah subhanahu wataala yake ba mu labari yake cewa ya bunai innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakun fi sakharatin aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir ya ci gaba da gaya mishi bayan ya tarbiyyantar da shi a bisa imani ya koya mishi ya kadaita Allah da bauta kai ya hada Allah da wani akwai zinubai bayan wannan ko ba haka ba akwai saban Allah saboda ita rai tana son kullun akan abubuwan da aka hana ta tana buƙatar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu cewa an hura wuta ne da abubuwan da rai take kauna abubuwan da rai take muradin ta tai akan su haka kuma aljanna an yi tanadin ta ne da abubuwan da zuciya take kyama annabi Luqman ya san da wannan yana iya tsarkake imanin shi ya kiyin shirka da Allah amma ya wada da zanuban da suna iya mai tasiri kuma ya je ya wada kuma cikin wutar da ake mai gudu sai yake ce mishi yake kara tunatar da shi cewa ka sani ya kai dana lalle kowanne irin aiki koda misalin kwaya haci guda ne yace mishi ya kasance a cikin babban duti a can sama ko kuma a cikin sammai na sama ko kuma a cikin kasai a ko ina ne wannan layin yake yace ka sani Allah subhanahu wataala zai zo da shirar gobe alkiyama wanda Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin haka duk abubuwan da muke aikatawa za a zo mu da su za a ba kowa littafin shi Allah subhanahu wataala yana ga mawdi alkitab فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها yake ga mushi ya sani duk abun da yake aikatawa duk abun da zai yi a nan duniya ba abun da zai koye mu Allah ranar gobe alkiyama Allah zai zo da shi saboda mi diyan da ka tarbiyyantar da danka diyan da ka aza shi bisa hanya zai iya girma ya kai inda yanzu ba ka iya bugun shi yanzu ba tsoron ka ba yake shi duk wata barazana da kake mishi yanzu ya wuce ta gishin kan shi yake so to in babu wannan tsoron Allah a zuciyar shi a lokacin zai je duk tarbiyyar da aka mai bayan kuma ya watsa ta wanda wannan muna ganin shi sosai so da yawa duk waɗanda suke karatu a cikin jami'o'i ko suke hita waje wajen karatu suna ganin wannan kaga mutun ka san shi a garin a gidansu ba mamaki bai isa kai kare goma ba ya gida da daddare balle ya haita gidan rawa amma yana samun dama ya yi ta waje inda ba uwaya sai ka gani su ne gaba ba mamaki suke hindo kujeru a wajen shirin saboda mi ba imanin bane ya riga ya hana shi wannan abubuwan tun a gida a'a tsoron mahaifin nashi ne ko kuma tsoron mutanen da yake rayuwa da su ne kar su gani su zo su ga mahaifin shi ba mamaki zai rasa wani abu da yake samu ga mahaifin nashi ko kuma zai ba shi kashi in mai ba da kashi shi yasa duk lokacin da ya samu dama ya tsallake ba wannan kalubalen sai ya ci gaba da aikata da duk abin da ya ga dama da duk abin da ya tarbi gaban shi shi yasa Luqman yake tunatar da dan shi cewa to ba shi zai ji tsoro ba ba saboda shi zai barin abubuwan da yake aikatawa ba a Allah subhanahu wataala ne zai jin tsoro wanda babu abun da yake boye mishi ya ci gaba da gaya mishi ya bunai aqimis salata wa amur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmi al-umur ya kai dana ka tsai da sallah kai horo da aiki wanda yake mai kyau kuma kai hani da aiki wanda yake mara kyau aiki wanda yake mummuna kuma ka dinga hakuri akan abin da zai same ka ta wannan hanya yace mishi lalle wannan ya daga cikin abubuwa waɗanda suke masu girma yace mishi aqimis sala saboda kamar yanda muka ga zuciya tana ja ran dan adam tana jan mutum ta dinga sashi yana zunubi ta dinga sashi yana aikata wasu ayyuka wanda ba su dace ba bayan yana mai imani cikakken mai imani shi bai shirka amma yana sabo saboda mu ba masumai bane sai umarce shi da abun da zai kare shi daga waɗannan saban shine sallah Allah subhanahu wataala ya ga mu inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle ita sallah tana hani a bisa alfasha da kuma dukkan wani aiki wanda yake na kyamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune cikin sahabban shi sai aka zo mishi da wani sahabi ya sha giya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi yace su bar shi aka kara zuwa da shi ya sha giya manzo Allah ya ce su bar shi aka zo da shi na uku manzo Allah ya tambaye shi yayi sallah tare da mu suka ce eh yace su bar shi satan hawu salatu su bar shi sallah yayi za ta hana shi ya bar shan giya yau muna fama da matsaltsalu na kannan mu da magajiyan mu matasa na shaye shaye zinace zinace na ayyuka ga sunan na asha wanda bai kamata ba to mu hore su da sallah kanana wanda ba su riga sun girma sun wada ciki a aza su bisa sallah saboda Allah subhanahu wataala ya ga mu inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sai Allah subhanahu wataala sa in laraba suke cewa ta taukidi ce ta tabbatarwa ce lalle sallah shi yasa malamai suke cewa duk wanda ya ga yana salloli guda biyar a bisa lokaci a yanda aka koyar da su kuma ya gabe bar zuniya to ya binciki wannan sallar tashi matukar yana yin ta yadda ya kamata to zai rage wasu abubuwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace murru auladakum bis salati bi sab'i wadribuhum alaiha bi ashr sanin mu ne a shari'ar musulunci nauyi takhlif nauyi na ibada bai hawa kan mutum sai ya balaga amma a sallah manzo Allah ya ce ku ribiyanku da yin sallah tun suna yin shekara 7 kuma ku bige su akan sallah tun suna yin shekara 10 tun kafin su balaga ke saboda mi saboda tasirin da ke da sallah wajen tarbiyyantar da su wajen guje ma duk wani abin da ake tsoro su wada a ciki annabi Luqman al-Hakim ya umarci dan shi da wannan sallah dan haka mu umarci diyanmu da sallah mu dinga matsa musu mu sa su makaranta su iya wannan sallar yanda take ba sallan naga ana yi ba. Da yawa daga cikin matasan mu da muke kuka da tarbiyyar su ta tafarbare, in zaka tsare su wani bai iya arwalla ba, ko kuma bai taba zamnawa ba makaranta aka koya mishi arwalla, a'a kallo ne yake yadda mutane na yi shi ma yake, wani bai iya sallah ba. Zaka ga akwai wanda duk yanda ake Allah ya samu shi yana son yin sallah, amma duk yanda ake ba zai raba jabi ya bar shi. Musan saboda ne, saboda in raka'a ɗaya ko bi ta bar shi bai san ya za a iya cika ta ba shi kadai. Akwai da yawa a cikin matasan mu haka. To irin waɗannan a jawo su ga jiki, a sa su su zo makaranta su gyara wannan sallah, sauran kurakurai da yarda Allah duk za su bar su. Haka ya ci gaba da gaya ma ɗan shi yake ba shi darasi na rayuwa, yanda zai rayu da mutane bayan ya gyara da Ubangijin shi. Saboda akwai mutane da yake rayuwa da su wanda su ma suna da haƙƙi, sai yake ce mashi wala tusakir haddaka linnas wala tamshi fil ardi marha inna Allaha la yuhibbu kulla muktalin fakhur. Yake gaya mashi cewa kada ka dinga kauda kanka kana ba mutane hukunci, ba ka ga kallon su da idan rahama, ba su da kima, ba su da daraja, kowa kana kallon shi dage. Yace kuma kada ka tai aban ƙasa kana mai alfahari, saboda Allah subhanahu wataala bai san dukkan mai takama wanda yake mai alfahari. Anan Luqman yana koya ma ɗan shi yanda zai rayu da mutanen da suke tare da shi, saboda ɗan adam yana rayuwa ne tare da mutane, babu wanda yake rayuwa shi kadai, kowa yana rayuwa ne tare da mutane. Ya ci gaba da ce mashi waqsid fi mashyik waqdin min sautik inna ankaral aswat la sautun habir la sautul hamir. Yake gaya mashi cewa atayi kama kai tayiya wadda take kana nuna tawadu'u a cikin ta. Yau ya matasan mu suke tayiya, ya suke tayiya, suna tayiya suna takama, kana ganin wani yana taye shi ka san wancan jira yake, kana mushi magana duk tsuwan mutum yana mai magana zai yarko mushi. Saboda mi a gida ba a koya mushi ba yaya ake yi ma babba magana, ba a tsaya aka tarbiyyantar da shi ba, kawai an haye shi ba maki an sa shi makaranta, ba a kula ba da makarantar yana zuwa ko bai zuwa, kawai ya zo ga hanya ne ta tarbiyya, ya wada ga hannun mutanen banza, ya ga haka nan suke ma mutane shi ma haka ne yake musu. Luqman yake gaya ma ɗan shi cewa tayiya ma idan za ka yi ka tai a hankali, ka yi tayiya ta natsuwa, tayiya wadda take mai tawadu'u a cikinta, ba wadda ba kana jijji da kanka. Yace kuma ka rage sautinka, ka bar ɗaga sauti. Yace saboda mummunan sauti shi ne sautin jaki, mummunan sauti daga sauti siffa ce ta dabbobi, in jaki na nan wajen hilin balo ya yi kuka dukkan munan sai mun yi, siffa ce ta jaki, babu wanda ko shan batan mutum kake ko wasa kuke kacce mashi jaki sai ya ji babu dadi, ka wulakanta shi, baka kimanta shi, baka ba shi daraja ba. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce mafi munin sauti shi ne sautin jaki, kenan da ɗaga murya abu ne mai kyau, ƙwarin murya da yin magana gogogo da ƙarhi abu ne mai kyau. To da ba a ce ba, da ba a gama shi ba da jaki, Allah subhanahu wataala da bai masalta shi ba da jaki. Za mu gani a nan foto na uba wanda yake yana son ɗan shi ya tashi a bisa tarbiyya mai kyau, foto na uba wanda ya san duniya dole sai mutum ya tattara dukkan waɗannan abubuwa, imani mai kyau, ayyuka masu kyau su ne salloli da sauran abubuwan da Allah subhanahu wataala ya umarce mu da su, da kuma hani da abubuwa waɗanda suke na banza, da kuma umarni da abubuwa waɗanda suke masu kyau, haka da tahiya da tawadu'u da rishin ɗaga murya. Wannan uba ne duka yake koya ma ɗan shi wannan abu. Haka za mu zo mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda kasance tare da sahabbai, tare da matasa na sahabbai manzo Allah yana jawo su ga jiki yana gaya musu kaza ba daidai bane yana goya su a bayan abun hawan shi Ibn Abbas ya ba mu labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko shi a bayan jakin shi yake ce mishi ya gula yana lallashin shi ya kai dan yaro inni uallimuka kalimat lalle ni zan sanar da kai wasu kalmomi ihfazullaha yahfaz ka kiyaye Allah Allah subhanahu wataala zai kiyaye ka ka kiyaye Allah ka kiyaye dokokin shi Allah subhanahu wataala zaka same shi a duk inda ka wulga idan ka tashi roko a cikin abin da babu mai iya yi sai Allah to ka roki Allah haka idan ka tashi neman taimako a cikin abin da babu mai iya taimaka ma sai Allah to ka nemi wannan taimakon a wajen Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance zai ma Mu'az ibn Jabal wasiya tare cewa Mu'az yana riga cikin malaman sahabbai zai mashi zai aika shi Yaman a wata ƙasa yaje ya dinga wa'azi ta sai yake mishi wasiya yake ce mishi ittaqillaha haythu ma kunta kaji tsoron Allah duk inda ka kasance yake ce mishi wa'atibi sayyi'atal hasanata tamuha ka dinga bi aiki na banza idan kayi ka dinga bin shi da aiki wanda yake mai kyau zai dinga goge wannan aikin na banza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wa khaliqun nas bi khuliqin hasan haka ka mu'amalanci mutane da halaye da dabi'u waɗanda suke masu kyau wannan misali na wasu uwaye kenan waɗanda suka kasance suna kula da tarbiyyar ƴaƴansu yanda suka dinga yi musu wa'azi wannan musallai a cikin alqur'ani da zamu diba suna da yawa sosai sai mu dawo akan matsalar mu ko matsalar matasan mu a yau wanda muka ce da zamu lura mu gani matasan mu suna da matsaltsaru da yawa wanda a zama guda ba za mu iya tattauna su ba sai muka zabi bangare guda wanda shine ya zama annoba a yanzu wanda kuma ni a gani na nake gani shine dalili na dukkan mai yawancin abubuwan da muke gani na rashin tarbiyya na matasan mu shine shaye-shaye saboda abubuwan da muke gani a matasa yanzu an muke ganin cewa ba su da tarbiyya kage yaro na kokarin ya daga hannu ya bigi wanda ya kai tsarar baban shi hankali cikakken hankali mai kyau bai wannan ko ba addini kage yaro na sa insa da baban shi ko kuma har yayi yunkurin sa mabigi ya bigi baban shi ka san dai tabbas cikakken hankali bai sa wannan abu kage yaro bai da alkibla kaga matashi ba alkibla bai da in ka tambaye shi nan da shekara guda mi kake so ka yi bai sani ba nan da shekara goma mi kake so ka zama bai sani ba nan da shekara kaza mi kake so a ce gashi kai bai sani ba a karan kanka shi balle har yi amfanar da al'ummar da yake rayuwa a ciki dukan wannan yana dawowa ne akan abubuwan da suke dauka na shaye-shaye wanda ya hidda hankalinsu daga cikin ɗabi'ar da Allah subhanahu wataala ya halice su ɗan uwa masu albarka mu sani addinin musulunci akwai wasu abubuwa guda biyar wanda su ne yake neman ya tabbatar ko kuma yake neman ya kare su wanda aya ce musu maqasidish shari'a abinda shari'a take nahi ta tabbatar da su ta kare mu mutane su guda biyar ne akwai addini kare mu mutane addininsu akwai rayuka kare mu mutane rayukansu da jinanansu da duk abin da ya shaye jikin dan adam ka aje mishi ciwo ka a takura mishi akwai hankali wanda Allah subhanahu wataala ya makowa akwai mutunci kowa a tsare mai mutuncin shi ya san wane ne baban shi ya san wane ne wacece mamman shi ya san wane ne kakan shi ka abmai balshe a cikin fami in she zama abinda za a dinga gora mai da shi a ce shege ne kai baban ka yana da dan zina dukkan waɗannan suna cikin abubuwan da musulunci yake yazo dan ya kare su da kuma dukiya ita ce cikon ta biyar dan haka musulunci yasa uquba yasa hukunci mai tsanani akan dukkan wanda zai taba ɗaya daga cikin waɗannan wanda lokaci ba zai ba mu dama mu gani amma mu doki hankali Allah subhanahu wataala ya halicce mu ya samu mu hankali kuma yasa wannan hankalin ya kasance amana ce a gare mu bai dace ba mu dinga bi yi ma wannan aikin wannan hankalin wani aiki wanda zai taba shi wani aiki wanda zai kasance ya zama sanadiyyar lalacewa wannan hankali shi yasa Allah subhanahu wataala ya haramta shan giya Allah subhanahu wataala ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amali shaytan fashtanibu ya ku wanda kuka yi imani ku sani cewa giya da kuma caca duka kazamta ne ayyuka ne na shaytan da haka ku nisance su ku guje su Allah subhanahu wataala yayi hani da su dan haka duk wani abu da zai taba hankali Allah subhanahu wataala ya hana dan adam da ya tunkari wannan abu dan haka ba abun da ya zama musiba ba abun da ya zama bala'i ba abun da ya zama fitina ya ku matasa ku sani ba abun da ya zama tashin hankali da wawanci da rashin sanin ya kamata kamar mutun ya dinga tsaya ma kanshi da kudin shi yana sai ma kanshi abunda zai ruguza mishi hankalin shi abunda zai bata mai gangan jikin shi abunda zai bata mishi lahiyar shi ta koma ciwo jin dadin shi ya koma bakin ciki jin dadin wanda yake gewaye tare da su ya maida shi bakin ciki murnar su ta koma jin haushi nawa ne ya sai abin sha da kudin shi ya buga kanshi yazo ya tuta ma hawwa'an da suke zaune tare da shi ba maki a gidansu ana biki yazo ya maida wannan bikin ya koma kote-kote ba mamaki ran sallah ce kowa na sallah yana jin dadi amma kasancewar ya shawo ya zo yana abubuwa wanda ba su kamata ba a cikin unguwa kowa na kallo wannan bakin cikin zai sa uwayen shi wannan rana ta kasance musu babu ranar da suke jin bakin ciki kamar wannan rana ya maida musu mai jin dadi ya koma bakin ciki suna jin dadi sun hayyada wanda suna jiran nan da dan lokaci mafi yawanci uwayenmu ba su jiran wani abu daga gare mu ba komai suke so daga gare mu a abinda suke so daga gare mu shine mu tsaya a kawuwanmu mu zama mutane kamar yanda suka zama mutane shine ko suke so amma suna jin ganin wannan suna jiran su gani dan su shi ma ya zama mutum sai ya kama wannan hanya dole zai maida musu jin dadi da bakin ciki za su dinga sayan waɗannan abubuwa suna sha suna bata kansu da kansu suna wulakantar da kansu kaga mutum mai daraja ya koma kaskantacce mai kima a cikin mutane ya koma wulakantacce a unguwa da yaran da yake kira ya aika yanzu suke kiran shi su aike shi tun kayan a tai lahira wani bala'i da takaici ya kai wannan a gidansu ma an bar aiki da shi saboda me shan da yake yi ya sa har hankalin shi ya riga ya gushe Allah subhanahu wataala yana ga mu cewa ulaikal ladina ishtaraw ad-dalalata bil huda kama rabihat tijaratuhum wa ma kanu mutadi to irin waɗannan su ne wa'anda suka sai bata da shari'a saboda me dukkansu Allah subhanahu wataala da ya halicce mu da hankali ya halicce mu a bisa fitira wanda take miƙaƙa a bisa fitira wanda take layayya a bisa hankali Allah subhanahu wataala yana ga mu wa nafsin wa ma sawwa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha Allah subhanahu wataala yana ga mu cewa rai Allah subhanahu wataala ya mata nuni da alfajirci da kuma jin tsoron Allah duk mai hankali mai cikakken hankali ya san cewa wannan layin fajirci ne, ya san zina fajirci ne, ya san shan giya fajirci ne, ya san shan duk wani abun da zai gusa mai da hankali fajirci ne, ya san zage-zage da sauransu duk wani abu wanda ba mai kyau ba, ya san cewa ba mai kyau ba. Allah subhanahu wataala ya sanar da kowa wani, haka kuma kowa ya san daidai, ya san takawa, ya san cewa wannan aikin daidai ne, wannan aikin mutanen kware ne, wannan aiki ne na daidai, wannan hanya ce ta daidai. Shi yasa Allah subhanahu wataala ce ya rabauta an aflaha man zakkaha, ya rabauta ya ci nasara wanda ya tsarkake wannan ran tashi, bai durmiyar da ita ba, bai sa ta ba cikin banna, bai sa ta ba cikin saba ma Allah, bai sa ta ba cikin zage-zage, bai sa ta ba cikin zaman kashe wando, bai sa ta ba cikin zina ta zinace, bai sa ta ba cikin zaman shaye-shaye. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qad khaba man dassa, yayi asara ya tabe wanda ya durmiyar da ranshi a cikin waɗannan abubuwa. Kenan mu sani, ya ku yan uwa masu albarka, kayan shaye-shaye ko kuma shaye-shaye makami ne wanda yake mai rugurguzar da al'umma, saninmu ne, abu ne wanda bai boyuwa a ko ga kan kowa, kowa ya sani. Allah ya kiyaye Nigeria, ba an yakin Boko Haram ba daga 2011 zuwa ɗan lokutan da aka yi, yanzu ba an kare ba. Wanda ya rasu ya rasu, wanda ya ji ciwo ya warke. Asarar da aka yi, wasu ba maki har sun gina wurinsu sun maida, an wuce wannan babu. Amma ya kuke ganin musibar shaye-shaye, ana wuce ta, kullun karuwa ake, kullun sha ake, kuma wanda ya riga ya ware sha a yau yake sha a gobe, yake cin gaba a sha, kana iya ya wuce nan ka ce wanga da shekara 2 ko 3 mahaukaci ne, kuma ba kai ƙarya ba, saboda tabbas idan bai bari ba zai haukaci. Dan haka makami ne wanda yake mai rugurguzar da mutane, yayi sharde kwamba, saboda in ta zo ita za ta buga ni, da an tsaida ta tabbar bugawa shikenan, shi kuma ci gaba zai tai, yana sha ya ja wasu su sha, ya koya musu. Yanzu da zaka gewaya cikin unguwanni inda sautin ga kada yake kaiwa, zaka iya hitowa da mahaukaci 5, ba mahaukatai bane na dabi'a, ba wai an haye su bane ba su da hankali, ko kuma wani abu wani tsotsai ya girma musu suka rasa hankalinsu, a'a, su ne suka dinga sayen kayan maye da kudinsu suna sha har suka rasa hankalinsu, kuma ko yanzu suka samu waɗannan kudin zuwa za su sha wannan kayan maye. Dan haka masu hikima suke cewa makami ne wanda yayi karin makamin yaki. Ɗan adawa na matasa, ɗan adawa na musulmi suke amfani, suke zuro mu musu, tunda da ba mu san su ba, kawo mu musu ne ake. An bi duk hanyoyin da za a bi a bata matasan nan. Allah subhanahu wataala ya sa albarka a ciki, ba su bace ba, yanzu shi ne aka bullo ta wannan hanya, ba za su gushe ba, suna masu kawowa, suna masu kawowa, kuma matasan za su tashi. Yanzu mun gane cewa wannan matsala ce babba, yaya zamu magance ta? Kowa sai ya taimaka, mu za mu taimaka, mujtama mutane da muke rayuwa a ciki dole za mu taimaka. Ya ne za mu taimaka? Shi ne bada gudunmuwa, kyalewa da ruwa ma masu saidawa ko masu sha asiri da ba su mafaka, ba zai hidda mu ba, tona musu asiri. Ya gwalgwado hukumar mu tana yaki da kwaya, ko yau aka san inda ake saidawa ka bada ɗan lokaci kaga an zo an kame su wani lokaci, to kakka ba su mafaka, kakka ga iko za su zuwa kama su ka gaya musu, kakka ga suna sha kusa da gidanka inda kana iya korar su ka bar su, ka kore su. Allah subhanahu wataala ya gaya mana dan Allah ya cire mu bani Isra'il. Allah subhanahu wataala ya ce lu'inal ladhina kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadu dambi kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alu saboda sun kasance Allah subhanahu wata'ala ke cewa ya cine ma waɗanda suka kafirta daga cikin yahudawa akan harshen annabi Dawud da annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam sai saboda sun kasance suna saba ma Allah suna masu ta'addanci a bisa dokokin Allah sun kasance kanu la yatanahawna an munkar ba su yin hani a bisa aikin alfasha a suna ma aikata wannan aikin labi isa ma kanu yaf'alu tunda Allah wadai da abun da suka kasance suna aikatawa ko ba ka sha to kakka yarda ka bada mafaka ga waɗanda suke sha saboda me kana ganin ba ɗanka bane ke sha ba ɗan gidanku bane ke sha yau da gobe za ta dire daga wannan gidan ta wada gidanka gobara ce ta taso Allah ya kiyaye tana ci gidan makwabcinka ka ce tunda ba gidanka bane bari ka miƙe kawu kai kallo a malam Bahaushe yana cewa idan kaga gemar dan uwanka ya kama da wuta ka shawa manaka ruwa yasa zaka gani da yawa muna gani kannan mu suke zuwa tsada fada ba layi bane muna gani suke ware azashin sha sai a ce ba komai bace a bar su muna gani suke ware azakaran sigari ga baki sai a ce ba komai bane a bar su muna gani sai su ware nada wiwi daga nan su kai wari ja baki su kai su gudaye shalisha har su kai shan giya ba maki lokacin da za ku farga wasu daga cikin su da sun rasa hankalinsu ko kuma ko ba su rasa hankalinsu ba abun ya riga ya zama musu jiki sai kun jajirce ba ma za ku iya hana su sha ba da haka ya koyan uwa musulmi dole mu tashi mu yi hani da mummuna kuma mu yi umarni da aiki wanda yake mai kyau Allah subhanahu wata'ala yana ga mu litakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas dami ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mu al umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ce mu ne fiyayyan al umma da aka yi a ban kasa saboda zamu dinga umarni da aiki wanda yake mai kyau mu dinga hani da aiki wanda yake mara kyau wani zai ce dan mi zan dinga shiga abin da bai dame ni ba dan mi zan dinga matsa madiya ɗayan mutane in shiga haƙin su in shiga rayuwar su saboda tare da su kake rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mun misali a cikin hadisin da Nu'man bin Bashir ya rawaito hadisin Imam al-Bukhari yake gaya mu cewa masalul qa'im ala wududillahi wal waqi' fiha kamasali qaumin istahamu ala safina misalin wanda yake tsaye a bisa dokokin Allah yana kiyaye su bai wadawa a cikin su yace kawon misalin mutane ne suka sai jirgin ruwa guda wannan misalin ne na al'ummar da suke rayuwa wuri guda dan mi zamu kama hannu insha Allah dan mi zan hana dan da ba nawa ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali yace suka sai jirgin ruwa guda suna wasu na jirgin ruwan nan yana da sama da kasa wasu suka samu sama wasu suka samu kasa waɗanda ke kasa idan suka so ruwa sai sun yo sama su ibi ruwa sai suka ce ina ma mu wasu wannan jirgin ta kasa ruwa su dinga zo mun ba sai mun cuta ma waɗanda ke sama sanin kowa ne jirgin ruwa da an wasa shi ruwa na shiga cikin yake nicewa zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan dukkan waɗanda ke cikin wannan jirgin suka bar waɗannan waɗanda suke wannan kudirin suka ibi suka wasa wannan jirgin to baki ɗayan su za su halaka baki ɗayan su za su mace in kuma suka kama hannuwansu suka hana su wasa wannan jirgin suka ce ku ci gaba da hawa kuna ibo ruwa baki ɗayan su za su jira haka ne idan muka kama hannuwan kannan mu hannun magajiyanmu kanana da manya muka aza su bisa hanyar daidai to mu ɗaya ne baki ɗaya za mu jira idan kuma muka bar su suka durmaya suka yi yawa to baki ɗayanmu ne za mu cuta Allah subhanahu wataala yana ga mu wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa, ku yi tsoron wata fitina wanda ba za ta samu wa'anda suke yi zunubi ba su kadai, wa'anda suka zalunci kansu su kadai. A wannan fitina za ta game kowa da kowa ne. Yau kowa daga nan ya sani bai sani ba yana girban abin da shaye-shaye ya haiwa a cikin mutane. Dan me muke samu gidaje kiruluwa? Dan me kai da ungwanku ba kowace kwana kake shiga ban kare sha dai tai? Dan me kai da garinku ba ko ina kake zuwa ban kare mi na dare yayi? Ita ta dole ta kama ka, ba kowace hanya za ta ebe ba. Kana yi kana waiwaiwaiwai. Dan me? Saboda abinda shaye-shayen da matasanmu ne suke muke girba. Dan haka kama hannayensu tsira ne namu baki ɗaya, kuma barin su ci gaba su da yi cutuwa ce wanda mu ne baki ɗaya za mu cuta a ciki. Haka kuma uwaye sai sun kama. Nawa ne daga cikin uwaye aka zo aka ce mishi kenan mutum na biyu da zai ba da gudunmuwar shi su ne uwaye a cikin tarbiyyar ƴaƴansu? Nawa ne daga cikin uwaye aka zo aka ce mishi ɗanka yana shan sigari? Ba maki sai da samu sabani da wanda ya gaya mashi. Da yawa daga cikinsu. Saboda me? Saboda shi yana ganin kamar cin huska ne a zo a ce mai galahin da ɗan sheki. Shi kuma an gaya mashi ne don ya kama hannun wannan ɗan nashi. Sakaci na uwaye bai san ɗiyanshi ba ina suke zuwa. Tare da suwa ɗiyanshi suke kwana, tare da suwa ɗiyanshi suke zama, duk bai sani ba. Har suka kai suka waɗa hannun miyagu. Suka waɗa hannun ɗan shaye-shaye. Wani ba maki sai an kira shi komisariya, zo ga ɗanka nan an kama shi da kwaya. Sai ya bigi gaba ne. Wani? Yanzu har yake harta kwaya? Shi kuma bai sani ba, har ya wuce sha, har ya zama dilar ne a ciki. Sai dawa yake. Saboda sakaci na uwaye. Don haka dole uwaye sai sun kama wannan amana da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dukkan ku makiyaya ne, kuma kowa Allah subhanahu wataala zai tambaye shi kiyan da ya bashi. Fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, shugaba makiyayi ne, za a tambaye shi kiyan da aka bashi. War rajulu fi baitihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, mutum a gidan shi makiyayi ne, za a tambaye shi kiyan da aka bashi. Mace a gidanta makiyayiya ce, za a tambaye ta kiyan da aka bata. Aka ce yace wal abdu fi mali sayyidihi ra'in aw wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, haka mai yin hidima a cikin dukiyar mai gidan shi shi ma amana ce aka bashi, makiyayi ne, za a tambaye shi wannan amanar da aka bashi. Idan muna tunanin wannan amanonin, Allah subhanahu wataala yana gaya mu ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah war rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun, kada ku yaudari Allah, kada ku yaudari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ku ci amana amanonin da kuka dauko a wurin Allah. Iya da Allah ya baka amana ce, kada ka bar su, ka riko da su, ka aza su a bisa hanya, ka kasance mai sauki, mai kula da su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai sauki. Allah subhanahu wataala yana gaya mu fa bima rahmatin min Allah linta lakum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawli, saukin manzo Allah yasa. Wani matashi ya zo iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi, ya rasulullah i'idhin li bizina, ya manzo Allah kai mani izini in yi zina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suka kwagire shi, suka hantare shi. Manzo Allah ya ce musu ku kyale shi. Manzo Allah ya jawo shi sai da ya kusa da shi ya ce mishi, kana son ta gadiyar ka? Ya ce bi su gadiyar shi. Kana son ta ga mahaifiyar ka? Ya ce bi su ga mahaifiyar shi. Kana so da kanuwar ka? Bi su. Ya ce bi su ga kanuwar shi. Kana so ga kanuwar mamman ka? Ya ce bi su ga kanuwar mamman shi. Kana so ga magajiyar ka ko ga kanuwar baban ka? Ya ce bi su. Manzo Allah duka ya zana mishi dangin shi na mata na kowane janibi, na kowane bangare. Ya ce bi su. Yace dan haka kowa shi ma bai san shiga, bai san ta gadangin su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mushi addu'a, yace Allah subhanahu wataala ya kare shi, ya kare shi daga wada daga wannan alfashi. Ya shiri saboda me? Saboda sauki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sawar wannan bawa Allah. Sai gudunmuwa ta shi wanda yake sha, wanda ya riga ya tunta kanshi a ciki, wanda ya dace ya bari. Shine yaji tsoron Allah. Yaji tsoron Allah. Yi tsoron gamuwa da Allah subhanahu wa ta'ala, ya ɗauki darasi da ɗan uwan shi, kai da yau ne ka ware shan sigari, ko kuma kai har yanzu sigari ce kake sha, har yanzu shisha ce kake sha, to ka dau darasi ga wanda ya wuce waɗannan abubuwa ya kai ga manyan shaye-shayen, hankalin shi ya ware tabuwa, kana gani yanda ake kwagira ya cikin al'umma, ba a cin abinci da shi, gidansu ba a san babu mai aiki da shi, ka dau darasi akan shi, ka dau darasi, ka yi tunani da abin da ya same shi, kai ma wa idan ka hau wannan hanya, ko kuma idan ka ci gaba a wannan hanya ba ka bari ba, kai ma wannan abin zai same ka. Haka kuma kowace ba buɗe take ga wanda ya riga ya wara yana yi. Allah subhanahu wataala yana ga mu, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya ku wanda kuka yi banna, kuka yi banna akan kawunan ku, kuka wuce gona da iri akan kawunan ku, kuka cuta ma kawunan ku, kada ku yanke kauna daga rahmar Ubangiji, lalle shi Allah subhanahu wataala yana gafara zunubai baki dai duk abinda mutum yake yi, idan ya ce Allah na tuba, Allah subhanahu wataala zai yaye mishi. Allah ya ga mu, ko shirka kake yi, kana bautar wani Allah wanda ba Allah ba, ka zoyo ka zubda kayan ka ce kamar Allah subhanahu wataala zai yaye ma, balle shaye-shaye wanda bai kai girman shirka ba. Allah subhanahu wataala ya ce wa rajul wa'anibu ila rabbiku, ku mika wuyaye zuwa Ubangiji, ku bada kanku ya zuwa Ubangiji, ku aslimu lahu, ku mika wuya gare shi, kayin min qabli an ya'tiyakum al'azabu thumma la tunsarun, kayin azaba ta zo muku kuma babu wanda zai ce tanku akan wannan azabin. Zaka gani wanda ya kasance yana shaye-shaye tun a gidan duniya, idan hankalin shi ya ware rabuwa cikin azaba yake, kaga mutun ya kama sharar titi tun daga nan aika so aika san cikin azaba yake, kaga mutun yana tsinta kwalabe ya bigi kwalba ya bigi bai dauka ta tana layalo a sai ya bibbige ta, wanda duk wanda ya gani wanda aka ce idan ka dauke ma ka jewa saraka ce lada zaka samu, amma shi dauka zai yi sa a cikin jikin shi, ka san mutun yana cikin tashin hankali yana cikin azaba. Ko mun dari ko mun zahi ka ga yana kunna wuta, ko mun dari ka gan shiga titi yake wahala tun anan duniya kenan, kayin wannan azaba ta zo. Allah subhanahu wataala ya ce wa rajulun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, ku bi mafi kyawun abin da aka aiko muku daga Ubangijinku, kayin azaba ta zo kai tsaye ba tare da kun sani ba, ba tare da kun shirya ba, lokacin da rai zata ce ina ma ban kasance cikin shaye-shaye, ina ma ban kasance cikin mazinata ba, ina ma ban kasance cikin ƴan zaman banza ba, ina ma ban bata lokacina ba a banza, ko kuma wannan rai in ta dinga cewa ina ma Allah subhanahu wataala ya shirye da ni, ina ma a ce na kasance a cikin masu tsoron Allah, aw taqula hina taral azab law annani karratan fa akuna minal muslimin, ko kuma ta dinga cewa ina ma za a maida ni a duniya, ina ma a ce za a maida ni a duniya in kasance a cikin bayin Allah wanda suke nagari, a lokacin kuma nadama ba ta amfani, saboda Allah subhanahu wataala ba zai maido mutum ba, da ya riga ya tayi ya tayi, iyaka zai girbi abinda ya kasance ya shimka ne a nan duniya. A gulguje misallai na matasa, waɗanda suka kasance matasa ne na gari, waɗanda suka kasance matasa ne na kirki, Allah subhanahu wataala ya ba mu tarihin Annabi Yusuf, na nuna qussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alquran, Annabi Yusuf ya sha tarbiya, shi yasa da ya tsinci kanshi a cikin gidan mulki na azizu Misir na sarkin Masar, bai wahala ba, matar sarki ta dinga neman shi da alfasha, amma da yake ya tarbiyantu tarbiya ta kirki, an samu imani a cikin zuciyar shi, yake roƙon Allah subhanahu wataala ya kauda mai su daga sharrin su, ya kare daga sharrin su, har yake yana cewa asijinu ahabbu ilayya mimma yad'una ilayhi, kaso yayi soyuwa a gare ni ya Allah akan abun da suke kira na akan shi. Allah subhanahu wataala ya karba mishi ya kare shi. Haka zamu gani labarin mutanen ashabul kahf, nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, matasa ne suka yi imani da Ubangijin su, suka bauɗe ma dukkan al'umma su baki dai, suka bar su suka tafi cikin kogo suka rayu, Allah subhanahu wataala ya kare su, kuma karshe ya ba su tankini ya ba su cin nasara. Haka idan muka gangaro za mu samu Annabi Ibrahim, suke cewa sami'ina fatan yadhkuru bi qalu lahu ibrahim, Annabi Ibrahim matashi ne ya zuwe yayyake gumakan da mutanen ya kusance suna bauta yayyake su baki daya ya ci nasara akan su suka kirawo shi kai ka aikata haka da allolin yace ku tambaye su in kanu yantiku ku tambaye su in suna magana nan ma wa'azi ne ba su saboda suna bauta mu abubuwan da ba su magana ba su iya kare ma kansu cuta idan an zo an cutar da su to har sun cancanci abota musu matashi ne annabi Ibrahim haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana matashi Allah subhanahu wataala ya bashi annabta yanzu yayi ta gwagwarmaya ta ga mutanen Makka Qurayshawa karshe har suka hudda shi daga garin Makka wa'anda suka kama ma annabi sallallahu alaihi wasallam addini ya kai har yanzu muka iske shi yanzu muke cin shi a arha ba tare mun sha wahala ba dukkan su matasa ne mafi yawancin su matasa ne Mus'ab bin Umair shine ambasada na warko safir na warko a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Makka ya tura shi Madina yace yaje ya koyar da su addini mutun nawa ya musulunta hannun shi gudun wanda ya bada ba aka dan bace lokacin da aka aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib ya da shekara 11 matashi ne amma ya kasance daga cikin khulafa ar-rashidin wa'anda annabi da ya bar duniya ba sai da ya umarni da cewa ku yi ruko da sunnarsu alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i wa sunnati khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di Ali ibn Abi Talib yana daga cikin su matashi ne haka da zamu buga musallai su irin Abdullah ibn Amr ibn al-As matasa ne suna cikin al-mukthirin fi riwaya wa'anda suka yi kowa rawaito hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kasancewar ka matasi shi ba karamin falala ce ba ba karamin falala bace idan al'umma baki ɗayan su kanka suke hannun al'umma baki ɗayan su sun zira su ne a kanka suna jira su samu wani abu a gare ka to ko ba komi dan Allah matasa mu yi kokari bashin da muka ci mu biya saboda mun ci bashi karaye a cikin al'umma an tarbiyyantar da kai an baka ilimi an baka karatu har ka girma ka samu aiki kai aure to waɗannan wanda suka ma dukkan waɗannan abubuwan ai bashi ne kace ya dace su ko baka biya su bashin su to kai ma ka bada bashi ka tarbiyyantar da wasu ka bada gudunmuwa cikin tarbiyyantar da wasu su kuma matasa wa'anda Allah subhanahu wataala ya jarabce su suka kauce hanya to su yi kokari su makan su wa'azin tana su su dawo abu sa hanya su sani cewa inda suke rayuwa gidajen nan nasu da suke ciki suna kwana su ma akwai wa'ansu wanda suna jiran su bar musu gidajen da za su kwana ciki su wanda ake kawowa a ci su sani akwai lokacin da wannan tuwon su za su kawo shi a ci tsaran da ake ba su cikin gari ko kuma abubuwan da ake musu ana yi ta yi musu gwagwarmaya ta rayuwa ba su sani ba ma tsoyin gari suke zuwa su nemo magari inci ba su sani ba manyan ma'aikatan gari suke zuwa su nemo wata likita a zo a gina ta a gari su nemo kwalta a zo a yi a gari su nemo wani aiki mai muhimmanci a zo a yi a gari su nemo masallaci a zo a gina a gari duk matasa wasu ba sanya ake abubuwa ba kawai suna dai gani zai ga likita laiya lauye shiga bai sanya akai akai ba to ya sani cewa waɗannan wa masu waɗannan ayyuka baki ɗayan su za su goshe kuma su ne za su zo a nemo waɗannan ayyukan a kansu lokacin matashi zai ji cewa akwai nauyi a kan shi dole sai mun kama hannu wajen wayi mu matasa kai irin muhadarori irin wannan suna taimakawa amma ba su isa mun kai inda za a dinga bi fada fada ana wayar mu matasan mu da kai in ba haka nan ba kamar yadda Bature ke cewa matasan mu suna cikin danje mugun danje wanda kowa ya san wannan na tsawaita sosai kamar yadda na gaya muku tun farko magana akan matasa ce tana buƙatar lokaci wanda yake da tsawo wannan abun da ya sauka kenan abun da muka gani dai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
to alhamdulillah Allah ya saka mana alheri da mu zo karshen wannan muhadara